This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zabe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zabe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar a jiya Laraba rana ta uku a birnin Chicago.
Kanan labaran kenan.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign.
Muryar dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar Democrat kenan Tim Walz, yayin da yake jawabi a Chicago a babban taron jam'iyyar a wuni na uku. Iyalai da dangi na sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wadda 'yan bandiga suka kashe bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu.
Mutuwa wanka ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali, tun da muke a duniya ba mu taba shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Muna roƙon Ubangiji duk wanda ya sanadin faɗa ta cikin wannan hadari, Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya kayan mu shi daira.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ba muna tafi da shirin domin iyali na alheri Grace Abdu. Har yau dai shirin na duba batun dokokin kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon, yayin da Isra'ilar da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran suka yi musayar wuta a takan iyakar a jiya dinnan Laraba. Daga bisani a jiya Laraba din, shugaba Joe Biden na Amurka da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho kan barazanar da Isra'ila ke fuskanta. Shugabannin biyu sun tattauna kan kokarin da Amurka ke yi na tallafa ma Isra'ila kan abin da suka kira dukkanin nau'ukan barazana daga Iran, ciki har da kungiyoyi masu nasaba da ita irin su Hamas da Hezbollah da kuma Houthi, wanda zai hada da girke sojoji da kayan yaki da Amurka ke ci gaba da yi a yankin, a cewar fadar White House. A karo na farko da ya fito gangami tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya, Donald Trump ya hau mumbari a bayyanar jama'a a jihar North Carolina don ya yi jawabi kan batun tsaro a kasar a matsayin wani bangare na zagaye da zai yi na tsawon mako guda a fadin kasar don kawar da hankalin mutane daga 'yan jam'iyyar Democrat da babban taronsu na kasa. Saura kwanaki 76 mu ci zabe a wannan jiha, kuma za mu ci kujerar fadar White House, a cewar Trump a dandalin Aviation Museum and Hall of Fame da ke North Carolina, a mumbarin da aka yi ma gabansa kariya da gilashin da harsashi bai ratsawa. An kuma zagaye filin wurin da wasu kwantenonin zuba kaya don samar da ƙarin shamaki da kuma toshe duk wani buɗi na hange daga nesa. Har ila yau an girke jami'an tsaro dauke da bindigogi a kan rufin jiragen da ke kusa da wurin taron, inda aka girke wasu tsaffin jiragen sama a bayan mumbarin da kuma wata kirkekiyar tutar Amurka. Mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zaɓe Tim Walz da tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron ƙasa na jam'iyyar jiya Laraba a Chicago a rana ta uku na wannan taro na tsararriyar hanyar gabatarwa da kuma tallata sabuwar 'yar takarar shugabar ƙasar jam'iyyar Kamala Harris da kuma irin kiraye-kirayenta ga masu kaɗa ƙuri'a. Walz, gwamnan jihar Minnesota, wanda magoya bayansa ke masa ganin mai sauƙin kai, malami, koci kuma mahaifi, ya gabatar da kansa ga 'yan ƙasa, ya miƙa babban saƙon yaƙin neman zaɓensu da kuma maudu'in daren jiya ɗin na cewa muddin Donald Trump ya samu wa'adi na biyu, to zai tauye nau'ukan 'yancin jama'a. Daren na uku na wannan babban taro shine farkon sauyi daga salon kazar-kazar da aka yi ta yi har zuwa daren ranar Talata zuwa maudu'in da masu shirya taron kewa lakabi da gwagwarmayar kwatan 'yancinmu. Kamala Harris dai na nuna cewa tsohon shugaban ƙasa Trump na barazana ga tsarin demokaradiyyar ɗungurungum da kuma 'yancin zubar da ciki da dai sauransu.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin mu kai ga babban taron jam'iyyar Democrat ta nan Amurka, iyalai da dangin sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wanda 'yan bindiga suka kashe shi bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu. Yanzu haka 'yan Najeriya na ci gaba da nuna alhininsu akan rashin marigayin wanda Allah ya yi wa cikawa duk da kiran da yi na a ceci rayuwarsa kafin ya bar duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Sunana Umar Aliyu Ajiyan Gobir, mai magana da yawun majalisar masarautar Sabon Birni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu ubanmu jagoran ƙasar Gobir duk gaba ɗaya rasuwa. Da fatan Ubangiji Allah shi mishi rahama, shi yarda, shi yahi mishi duk kurakurai ne. Sannan waɗanda suka yi ɗauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai mai su kuma su zauna ga su ga duniya. Kuma mu a madadin dukkan sarakunan da akwai na majalisar masarautar Gobir suna miƙa ta'aziyyarsu ga iyalan mai martaba sarkin Gobir.
Da misalin karfe 10:30 na daren jiya Laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin Gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafin Gobir hakimin Sabon Birni, domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen nan 'yan ta'addan nan kuɗin fansa. An je da kuɗi miliyan 60 da babura guda biyar. Bayan 'yan da an kai alkawari da su an je gurin. Ana zuwa wurin suka zo da Kabiru suka nuna cewa Allah ya yi ma mai girma sarkin Gobir da suwa tun jiya kuma sun binne shi a wurin.
Tun da misalin karfe 2 na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin Gobir Shu'aibu Gwanda Gobir.
Yanzu nake samun labari daga Shinkafi ta hannun magajin Shinkafi. Shi ya yi min confirming wannan, ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je. Ya iske gawan sarkin Gobir jiya da la'asar aka harbe shi.
Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba, kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turaken Gobir yake bayani.
A'a, wayannan ba su da tabbaci suna Sokoto. Kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan sun ce saura kaɗan. Yanzu na yi magana da su. Sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri. Sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya ce ya nuna min wallahi wallahi ya nuna rantsuwa ya ce ya ji murya shi.
Bayan tabbatar da rasuwar tasa, iyalansa sun samu kansu cikin ruɗu da tashin hankali a cewar wasu daga cikinsu. Hajiya Umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa
rasuwa ta yanzu sai dai mu yi haƙuri da duka 'yan uwa kowa shi haƙuri. Allah shi yahe mishi kurakuransa. Allah ya sa ya huta.
Ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin.
Mutuwa wangar ta shigo mana cikin tashin hankali. Tunda muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Shi a komi namu, karatu na komi na ya aurar da ni. In da lura ta same ni shi ne ke gida haɗi da ta yi nemo ko yana da ko baya da don ya roha mana asiri. Tunda nake a duniya bai taɓa min abin da ya ɓata min rayuwa ba. muna roƙon Ubangiji duk wanda ya sanadin hada ta cikin wannan hadari, Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya kayan mu shi lahira.
Al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro, duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki.
Wannan abin ya yi muni, don haka muke ƙara kira ga gwamnati ta kawo mana ɗauki a wannan yanki namu na gabacin Sokoto, domin waɗannan mutane suna roƙon ƙarar da mu ya kullun abun bakin ciki, kullun ƙaruwa yake. Idan abu ya faru kuma a maimakon a ɗauki mataki akai, babu wani mataki da aka ɗauka sai dai jiran me zai sake faruwa. Kullun kashewa akai, a kama a kashe, a kama a kashe. Talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun ɗaure? Mata guda nawa?
'Yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke ta wallafawa a shafukansu na sada zumunta na yanar gizo. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar na daga cikin muhimman mutane da suka yi Allah wadai da jan ƙafa da gwamnati ta yi har wannan lamarin ya faru, kamar yadda shafin gidan rediyon BBC ya wallafa. Daidai lokacin haɗa wannan rahoto, babu hukumar da ta fito fili ta yi magana ko ta'aziyya akan rashin basaraken. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Da gaida da Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, sakatariyar hukumar daƙile yaduwar makamai ta Amurka, Mallory Stewart, ta fara ziyarar aiki a Najeriya, inda batutuwan makamai masu guba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar barazana a yankin Sahel na yammacin Afirka suka fi ɗauki hankalinta a wannan ziyarar da ta kai Najeriya, inda ta yi bayani kamar yadda wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana cewa
discuss what our bureau really is here to focus on, which is hearing the Nigerian voice.
Sakatariyar hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart, yayin da take jawabi a ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja dangane da ziyarar aiki da take yi a Nigeria, inda ke cewar ta gudanar da tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da inda alkiblar hukumar ta yasa gaba tare da sauraron 'yan Najeriya da irin damuwar da ake da shi da za a yi aiki tare don marawa fararen hula da jami'an tsaro. Wannan shine abin da muke yi a kasashen duniya. A saboda haka, wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka magantu a kai shine yadda za mu yi aiki don jin ta bakin ɓangaren Najeriya wurin yadda za a yi kyakkyawar amfani da ƙirƙirarriyar fasaha wato AI a rundunar sojoji, a kuma tabbatar da amfani da ƙirƙirarriyar fasahar ta bin ƙa'idoji da sharuɗan ƙasa da ƙasa tare da la'akari da son rai irin na ɗan adam, da kuma sanin cewar hakan wani lokaci na da matuƙar haɗari.
A gaida Hassan da wannan rahoton, sakatariya Mallory Stewart dai ta buƙaci Najeriya da ta yi kyakkyawan jagoranci kan wannan al'amari a yankin da ma kewaye. A ƙarshe, an zargi wani mutumin New York jiya Laraba da yin wasu ayyuka ma gwamnatin China ba bisa ƙa'ida ba a cikin Amurka, inda ake tuhumarsa da tattara bayanan sirri kan Chinawa masu rajin kare demokaradiyya da kuma 'yan tawaye, a cewar ma'aikatar shari'ar Amurka.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Babban taron jam'iyyar Democrat na Amurka ya ci gaba jiya, inda ya cika wuni na uku da aka gabatar da jawabai. Jigajigan jam'iyyar da dama ne suka yi jawabi, kamar Tim Walz, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton, wanda ya fara jawabinsa da godewa shugaban ƙasa Joe Biden kana yabawa mataimakiyarsa Kamala Harris kafin ya maida hankali kan tsohon shugaba Donald Trump. Ya tambayi mahalartan taron shin wa kuke so ya muku aiki a fadar White House. Ya ce a shekarar 2024 muna da zaɓi da ya bayyana ƙarara, ni dai haka nake gani.
Kamala Harris for the people and the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself and I.
Kamala Harris ta mutane, shi ko wancan mutumin wanda ya tabbatar fiye da lokacinsa na farko cewa kansa kawai ya sani shi kadai mai cewa shi kadai. Clinton yana fada a Chicago inda ya amince da shigarsa takarar shugaban kasa a shekarar 1996. Akwai Amurkawa da suka yi ikirarin cewa ana hana su yin rajista don kansu samu daman kada kura'a a watan Nuwamba. Wani rukunin matasa da Olivia Juliana mawallafiya a TikTok ta jagoranta sun yi irin wannan ikirarin. Juliana tana cewa
"The fact is our right to vote is under attack."
Ta ce batun gaskiya shine ana kaiwa ƴancinmu na zaɓe hari. Jam'iyyar Republican ta Donald Trump tana kuntata mana yin zaɓe, amma ba za mu ƙyale su ba su shaɓa gas, kuma Kamala Harris ita ma ba za ta ƙyale su ba. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Hakim Jeffries yana cikin jigajigai da suka yi jawabi a rana ta uku, wanda shi ma ya yi jawabi da ya ƙayatar da 'yan jam'iyyar da ke halartar babban taron.
Kamala Harris is a courageous leader. A compassionate leader.
Kamala Harris shugaba ce mai karfin zuciya, shugaba ce mai tausayawa, kana shugaba ce mai hankali wanda za ta samar da kyakkyawar makoma. Ya ce Kamala Harris tana fafutuka ga 'yancinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga iyalinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga haɗin kan makomarmu. Ku bar mu mai da Kamala Harris shugabar Amurka na cikin 47. Su ma taurarin nishadi ba a basu a baya ba, inda suka nishadantar da mahalartan taron kamar shahararren mawakin Amurka Steve Wonder, wanda ya jijjiga filin taron da waka kamar haka. A cikin jerin masu jawabi, Nancy Pelosi, tsohuwar kakakin majalisar dokokin Amurka, ita ma ta yi kira ga 'yan Democrat da su taimaka su zaɓi mai takara da zai kare demokradiyyar Amurka. Ta ce Amurka ta shaidi wani mummunan lokaci da aka kaiwa demokradiyya hari a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Ta ce sun yi tsayin daka, sun tabbatar da demokradiyya ta dore, don haka lokaci ya yi da ya kamata mu maimaita yin haka, ta jefa wa Kamala Harris ƙuri'a.
Ta ce
na san cewa mataimakin shugaban kasa Kamala Harris za ta kai mu wani matsayi na gaba. Dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz ya gode wa Kamala Harris da ta amince da shi ta zaɓe shi ya taya ta takara.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me.
Ya kuma gode wa shugabanni da baki ɗaya 'yan jam'iyyarsa ta Democrats.
So thank you to all of you here in Chicago.
Yau ne dai ake sa ran za a kammala wannan babban taron Democrat a Chicago wanda aka fara tun daga ranar Litinin. To madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tasharar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Uba da uwa ne, to idan mu kuma al'ummarmu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza, to mun kashe kanmu.
Idan an samu talent na tattalin arziki, ya kamata kai kuma kai adjusting.
Ai muhalli shahid, doka ikamata ai idan mutum isa ba ije a jikinsa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Lauyoyi da masu kula da lamura suna ganin sakacin iyaye ko rashin sanin tasirin dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a rayuwar yaran yasa aka yi watsi da ita a matakin jihohi. A yau, bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun ce ɗaukar matakin ba sani ba sabo zai sa dukkan waɗanda haƙƙin kula da ƙananan yara ya rataya a wuyansu su shiga taitayinsu. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ci gaban tattaunawar da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Chedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam da ke wakilta iyaye a wannan zaman.
Malam Aminu, dazu ka ambata mana cewa akwai sakaci daga bangaren iyaye ko wasu daga cikin ku misali. Ya kake ganin ya kamata an karar da su, azabar da su dangane da waɗannan haƙoƙin yara da suke kansu, kuma su fahimci cewa irin waɗannan dokokin za su taimaka musu wajen sauke wannan nauyi?
Kasafin Adam yana da wani abu, idan ba je a jikinsa ba to ba zai ƙoƙari ya kiyaye ba. Yanzu misali kamar shekara ta ƙarshen 2019 zuwa 2020 da ake fama da matsala ta COVID-19, ai kaga mutane ba su kai wannan takunkumi da waje, amma da aka dinga kofin kotun tafi da gidanka a kama wannan, an hukunta a kama wannan, ai kaga mutane kiyaye ba su dinga. Yanzu da mun kamata a ce a dinga bi titina diyaran, in an gani sai a tankace su. Jahiltar doka ba uzuri bane, in za a hukunta daya biyu wani ba zai sake ba. Magana ta gundarin gaskiya, akwai sakacin iyaye, sannan kuma da su kansu hukumomin ko saboda dalilin siyasa ne ko menene, gaskiya ba sa abin da idace.
Barista Bilkisu, akwai yara a Borno da suka tsinci kansu a tsari na aikin ta'addanci, ga su shekarunsu a ka'ida doka irin wannan ta ba su kariya, amma kuma sun yi aikata aika. Ba ki ganin wannan yara ɗaya daga cikin watakila wurare inda doka watakila ta gaza misali?
Dama ko ni yanzu ba na yi maganar gazawar ta ba ta ɓangaren waɗanda za su sa ido na farko daga grassroots wajen ɗabbakata cewa su dokar sun magana local government. Mun kuma a namu fahimtar in dai abu na al'umma ne to kamata ya ce da mai unguwa da hakimi da dakaci
da limamai,
su aka sa a gaba saboda sun fi kusa da al'umma, su kuma dimin da'imin mutuwa ki raba su da jama'a, su ya kamata. Kaga wannan ma ishu ne na da nima da ne raise wannan, sai suka ce to wannan is subject to review. Ka san ni hakika abin da yake janyo lalacewar rangwamen gata na yaranmu shine mun zubar da marriage institution. Yadda aka saba aure da duk wanda izo zai aure sai an tabbatar da waye shi, meye dabi'unsa, yaya mu'amalarsa take kafin a bashi ɗa, sannan an ba da ɗan na za a dinga bibiya yaya suke zama, yake kula da ita. Kuma lokacin da an kuka lura rayuwa dana da sauki, za a iya cewa 100% matar rayuwarta a ƙarƙashin miji komai, kuma namijin nan ya fita zai siyo mata kayan kwalliya, zai siyo mata bayan ci da sha da sutura. To amma yanzu rayuwa ta canja, mu kuma Malam Bahaushe ya yarda da reality. In the sense that rayuwa ta canja, kudin da yake samu yanzu ko malamin makaranta in yana teaching ana bashi 60,000, da zai iya dauko buhun shinkafa ya sai mai ya sai waye aikin asibiti, yanzu duk ba zai iya ba. Kuma sannan yayi aure ya kulle mace a daka, ya hana ta dan wani sana'a, sai ya ce shi baya so a gama ta shi. To amma ko mu ba za mu iya fito da hanyoyi da zamu dinga sana'o'i?
Wai ta Child Right Act ko Child Protection Act nan da ake magana, ta yi magana akan wannan abu da ke gidi sama,
ta yi magana akan a kula da well-being na yaro. To kula da well-being na yaro uwa da uba da uwa ne. To idan mu kuma al'umma mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza, to mun kashe kanmu. Ba zai wa ba za ta yi gudu ba dan ta yi zirarrafe. Shi ya sa muke ta ci baya, shi namijin ba zai iya ba kuma mai taimaka mishi an hana ta. To dole ne muna so mu gyara zamantakewar mu. Namijin da zai aure yarka ka yadda ya aure ta, sai ka tabbatar da waye shi. Sannan kuma kafin ka aurar da ita, maimakon ka sai ka zo a Italy ka kai mata, ka tabbatar ka mata sana'a ko keke dinki ne ta iya, kuma a samar mata yadda abin da zai dore. Kamata duk ɗan majalisu da ɗan local government da suke ci suna taimakawa, taimakon su ya zama kamar ɗuwa ruwa ne, ba sa fasamar da hanyar ci gaban wannan taimakon.
Barista Cheɗi, kamar bayanan Bilkisu yana nuna cewa ƙalubalen da ake samu ko da yin dokar ko aiwatar da ita da kuma matsalar da ake samu a cikin so al'umma yana da nasaba da sha'anin tattalin arziki. Me ƙarin bayani idan ka yarda da abin da kike
na yarda da abin, sai dai zan ƙara kuma guda ɗaya. Abin suna tafiya ne guda da matsala ta tattalin arziki da kuma sakaci ta al'umma. Kamar yadda ta faɗa, idan an samu challenge na tattalin arziki, ya kamata kai kuma kai adjustment, ma'ana kai ma
ka daidaita kanka daidai da wannan
yanayin
na tafiyar tattalin arziki.
To amma wacce rawa doka za su taka ko kuma dokoki irin su Child Rights Act din nan za su taka?
Kamar yadda aka fara fadar mai gazawata, ya kamata a ce ta tabo ma masala ta aure. Tunda aure ina zuwa tunda shi aure shine institution din da yake producing din yara.
Yake
sai ka je source din da ake samar da yaran ka dan mai gyara kafin ka zo ka ce bayan sun fara an zubo su zaka ci gaba da gyara. Ai a musulunci.
Amma kuma a bayananka ai ka ce wasu daga cikin sassa na shari'a lo su kama aka kwafo
suka kwabar nan
wannan aka sa kuma sannan akwai sassa na fundamental human rights wannan section 4 ne ko chapter 4 yawa idan haka ne me kake bukata ku
abinda nake so na ce a koma family lo wanda ya shafi harkar auratayya
iyali kai tsaye
iyali a nemo wasu abubuwan na ciki ko kuma waɗanda ma babu su a cikin family law din
doko a gina su
a zo a incorporation din su a ciki. Abinda nake nufi shine a sa wata ga'ida na duk mutumin da ya san ba zai iya rike mata ne ba to ba zai aure mata mace sama da ɗaya ba. Abinda yasa mutane da yawa za su yi mamaki a ce a to ayya mutum kamar musulmi yana faɗa haka ai musulunci cewa ya ɗayar ma so akai ministara min kuma da ba'ata wanda yake da iko yana da ba'a aka ce me ba'a malaman usul da jurisprudence sai suka ce ita ce mutum financial ability da kuma capability na harka auratayya. Idan mutum ya zamanto ba shi da financial abun nan Annabi sallallahu alaihi
wasallam
ce ya je azumi in ka koma kuma cikin alqurani cewa akai thank you ma da ba da community bayan an jero duku ta yi mutara ai mata da yawa amma sai aka ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku yi kwaya daya me rashin adalci ba ana nufin a iyakanta ita macen ba har abin da zai biyo bayanta na ƴaƴanta ka zo ka tara matan da za su haifi ƴaƴan da kai ka san ai ido ba mudu ba ya san kima ka san ba ka da halin da za ka rike su ka karo mata kana gidan haya ka kuma wani hayan ka tara mata ba adalci a ciki auren karamin ne in an yi wata doka da ta hana irin waɗannan masu wannan auren da ganganci ba a yi laifi ba shi yasa na ga ma a je source din da ake producing yara shi ma a jono shi a jikin law din don a kare su tun kan haife su.
To Malam Aminu iyaye yawanci a nan lardin an san ku da turjiya irin wannan yanzu ga abin labarin sa yake faɗa ya kake ganin karɓuwar irin waɗannan abubuwan idan an shigo da su cikin dokar ƙasa.
Ka san mu society namu ne wasu irin murɗaɗɗun mutane ne ga abun ma da misali na ka'ida ne amma mai ilimi ko na addini ko na zamani zai fito ya faɗa amma wani bai sani from nowhere kawai ya tsinci abinci zo ce kan ƙarya ne ai muhalli shahid doka ika mata ai idan mutum isa ba ije a jikinsa.
To madalla mun ɗauki dogon lokaci kan wannan batu amma kafin mu jingine shi shirin ya nemi sanin tasirin sa maganar aure a dokar kamar yadda waɗansu suka shawarta abinda za mu duba kenan mako mai zuwa. Kafin nan a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Cedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ki muku fata alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
To baba ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zaɓe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban ƙasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zaɓe Tim Walz da tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron ƙasa na jam'iyyar a jiya Laraba rana ta 3 a birnin Chicago.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji maimaikin wannan shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan sarkin Bojuwa na Kumasi Alhaji Mamuda Moshi wanda Allah ya masa cikawa a ranar Litinin. To Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata ƙarshenmu. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu na wannan safiyar ni Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar tare da bada umarni nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC wassalamu.